Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeyi. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su kai ziyara a birnin Kyiv a yau Lahadi, inji shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. A yau jama'a Amurka ne za su kawo mana ziyara. Zan gana da sakataren tsaro Lloyd Austin da Antony Blinken, Zelensky yana faɗa wa manema labarai a jiya Asabar, wadda za ta zama ziyara ta farko da jami'an gwamnatin Amurka za su kai a kasar tun bayan mamayar da harashi ta kai wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Sai dai babu wani tabbaci akan wannan ziyara daga jami'an Amurka. Shugaban Ukraine Zelensky ya sabunta kiransa na ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin don kawo ƙarshen yakin. Adadin mata da ke mutuwa a ƙasar Lebanon sakamakon matsaloli masu nasaba da juna biyu ya ninka kusan sau uku, yayin da ƙasar ke fama da matsalolin tattalin arziki shekaru uku jere, lamarin da ya kai likitoci da ungwannin zoma barin ƙasar, a cewar hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a ranar Laraba. Matsalolin suna addaban yara, musamman tsakanin 'yan gudun hijiran Siriya waɗanda suka tsere ta kan iyaka zuwa cikin Lebanon. UNICEF ta ce ɗaya daga cikin yara uku sun gaza samun kiwon lafiya ya zuwa watan Oktoba shekarar 2021. Kana yara da suka mutu a cikin makonni hudun farko da aka haife su ya karu ainihin tsakanin 'yan gudun hijiran a larduna hudu da aka kimanta, daga mace-macen ƙananan yara 65 a cikin watanni ukun farkon shekarar 2020 zuwa 137 a watanni ukun kusa da ƙarshen shekara. An tabbatar da sabuwar kullar Ebola a arewa maso yammacin demokaradiyyar jamhuriyar Congo, a cewar cibiyar nazarin kwayar halitta ta kasa a jiya Asabar, watanni hudu bayan barkewar karshe da kasar ta gani. Dan shekara 31 da aka same shi da cutar an gano shi ne a Mbandaka, babban birnin lardin Equator na Congo, a cewar cibiyar. Wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiya shi ma ya tabbatar da kullar cutar. Mara lafiyar ya fara nuna alamomi ne a ranar 5 ga watan Afrilu, amma bai je asibiti ba har sama da mako daya. An kwantar da shi a cibiyar kula da masu Ebola a ranar 21 ga watan Afrilu. Kana daga bisani ya mutu a wannan ranar, a cewar wata sanarwar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Mbandaka, cibiyar kasuwanci mai cike da cinkoson jama'a a gabar kogin Congo, ta yi fama da kullar cutar guda biyu a baya, a cikin shekarar 2018 da kuma shekarar 2020. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun tabbatar da kullar shan inna mafi muni ta farko cikin sama da shekara guda, lamarin da ke fuskantar koma baya ga ci gaba da kasar ke samu kan cutar da ke yaduwa. Wani yaro dan watanni 15 da ya kamu da cutar ta gurgunta shi a gundumar Waziristan ta Arewa mai fama da rikici wadda ke kan iyaka da Afghanistan, a cewar sanarwar hukuma a ranar Juma'a. Amir Ashraf, wani babban jami'in ma'aikatar kiwon lafiya a Islamabad ne, ya ce hakika wannan bala'i ne ga yaron da danginsa, kuma abin takaici ne ga Pakistan da kokarin kawar da cutar shan inna a duniya baki daya. Mun ji takaici amma ba mu karaya ba. Pakistan da makwabciyarta Afghanistan ne kawai kasashe biyu da suka rage a duniya inda cutar shan inna ke ci gaba da gurgunta ƙananan yara. Ko da yake adadin masu kamuwa da cutar a 'yan shekarun nan ya ragu matuka a bangarorin biyu na kan iyaka. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci Iran ta saki wani ba'amurke da ya ce an kwashe shekaru da dama ana tsare da shi a matsayin ɗan amshin shatan siyasa, a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin maido da yarjejeniyar nukiliya. An yanke wa Imad Shargi hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari bisa laifin leƙen asiri, kamar yadda kafafen yaɗa labaran Iran suka yaɗa a watan Janairun shekarar 2021.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Yau shirin namu na kasuwa akai miki dole ya kai mu ga yin tattaki ne zuwa babban kasuwan nan da ya shahara a tsakiyar birnin Akran kasar Ghana da ake cewa Timber Market. Za mu tattauna da waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki a wannan kasuwa, waɗanda sun san da ciki da waje yadda aka somo wannan kasuwan da inda aka kai dangane da wannan kasuwar.
Sunana Jibril Abdullahi ne, mai sana'a aiki itace Timber Market. Aikin da nake iyaye na suke yi ne, ni ma na zo na kama nake yi.
Wani aiki kuke yi?
Muna sayar da itace ne, mu ne ainihin wanda muka kafa wannan kasuwa don babanin da kakanni mu sun suka kasa wannan kasuwa, kuma muka zo muka shiga cikin aikin nan.
Madalla wannan kasuwa dai yadda ya shahara bai buya ba cewa akwai fagage daban-daban da ake kasuwanci. Ko za ka iya gwada mana wasu fagagen da ake kasuwanci banda na katako a cikin wannan kasuwa?
Na'am, akwai fannin da ake sayar da bakin magani, akwai fannin da ake sayar da dundu da masara da rogo da wayannan, akwai fannin da ake sayar da ankwara, akwai fannin da ake fasa itace na mashin, akwai fannin kuma karafe ciki.
Na'am, madalla. Yanzu mun zo wurin babanmu, ko babanmu zai iya ba mu dan tarihi kadan dangane da kasuwar na katako, yadda aka soma shi, kuwa ne suka soma shi har ya kai yau?
Ni ana kira mini Yakuba Alfa, ina da shekara 8 ina bi babana na zo na aiki. Yanzu ina da shekara 81
81
kagan ko domin zo na aiki babanmu cikin Freetown Group Cinema, lokacin na Freetown suke ba su da wani aiki sai ka sai ita.
Na'am.
Lokacin nan suna Katamanto, muna cikin Katamanto, muna cikin ala agudu alitasem 1962 muku zo kasuwar ga. Zuwa 1962 da muku zo kasuwar ga, muna cikin har yau ba ja da baya ba. Muna sai daji mu sai itace mu kawo sayarwa mu koma. Muna nan har ya zamanto lokacin Alliance Compressor.
Lokacin koran baki.
Koran baki. Aka zo annawa suka tashi nan suka ce ba mu sayarwa itace. Ja'a. Wannan ina ya fito. Muka yi faraji ko muka yi da babanmu da kowa da kowa har aka kai wurin gwamnati. Gwamnati ne haka ba hana mu, mu dan kasa ne mun zo nan ba yau ba, mu ne ma muka kafa da Yorubawa, mu da Yorubawa wace kafa itacen daga kasuwar Abinga. Tukuna su sun tashi, mu mun kafa, mun kama su har muka zo hali ya kawo na.
Jibril, kuna sai da itace, yaya ake a samu itacen da ake sayarwa alhali Akra birni babu manyan dazuka inda akwai timobi da za a je a sayar? Za ka mana bayani.
Muna zuwa daji nesa kura su hanyar Kumashi Buna Hafu, muna shiga dai fita sayarin gona ta har zuwa sayarin Cote d'Ivoire, duka ana shiga a je a fasa itace. In ka je kuma ka shiga forest ɗin sai dai ka je ka ga community da sarakan da municipal assembly su baka takarda gwamnati ya shaida kaman gaskiya za ka yi, amma bin ya zama saboda yan gari suna sa ido ciki sadaka ne, zuwa kana shiga daji ne ka shiga factory da suke da kasan su, suke suke da gonayen kakannin su, to wuri su zamu je factory ka deposit kudi a baka kwanaci in kai loki wani bakwai biyu sati uku ka kawo. In kuma kudin da suke nema jikinka bai da yawa duka, sai wanda ke da kudi ita kaka don su ma yanzu sun shiga cikin aiki itacen nan, sai zo adawa na shiga yanzu ya zama kudi yasa sai dai kaje ka zama ka deposit kudi bakwai nan da bakwai, sai da kalla mu ce wata guda kan kai su.
Na'am, aikin ku na katako ya zo ya kai matsayin da hukuma gwamnati sun so mu kuka suna korafi dazuka na karewa har sun wani lokaci sun kawo dokokin hana saran manyan gumaguman katako shin wannan dokar da aka kawo a wancan lokaci ya shafi aikin ku in kuma ya shafi aikin ku ya kuka yi kuka dore kan aikin har zuwa yau
eh ya shafi aikin nan saboda da gwamnati kuka ana bin ganna shi suka je wani tsari kai da kake so ka yi aiki ta ce sai ka rage sa company ka sai ka sai concession a sa ka cikin computer isa ba ita ce da za ka kare kasa gwamnati bisa zama ba in ka fasa ita ce ka zo ki trailer kana zuwa documents za su baka a baka komai da komai tidi da komai da komai ka kana conveyance da komai da komai ka in ka kai post a stokin ka kana kai kwana biyu kwana uku a check kai da karika da wani ke ciki a buga yalla wannan da karisa ne za ka kada wannan timba ne shine ko ba shi bane in dai ba shi bane an diba nukan kayan ka kuma shine kuma a sallame ka ka huce
akwai irin itacin da aka yi da ku sari ko kuma kowane irin itace kuna sari
okay yana depend itacin din masu tsara sun sai itacin ne kuma to tsara akwai da suke tsara akwai da ba su tsara
wa kenan wato akwai kaida
akwai kaida
to yanzu bari mu zo wani ire-ire itace kuke sayarwa a nan katako ko akwai sunan nakin da suke ci daban-daban
akwai sunan naki da yawa muna da kamar wabon redwood muna da dahuma muna da odum muna da safula muna da shuduya a fulmosiya akosiya walnut ikace nan daban-daban wasu mana nan ma sunan su isa wasu kuma ana je musu isiya baka ka ga wasu tace ma ka ga mashi baka mamman gobe
wadannan cyber naki da kake kira sunan naki ne na asalin yaren kasar nan
yare itace
wani irin matsaloli kuke fuskanta
okay inda ka ci zaka samu ga gaskiya ka fuskanta matsaloli amma ka bi kan ka'idan da hukuma ya je maka ka bi kan sare baka da matsala ka zo lafiya lafiya amma in ka ce za ka yi wani wagadiri ciki gwamnati kuma bai da shi a dibar kayan ka a kai forex gaban ka sun ka sai raba wani ka yi bashi ke nisan ka baka sun ka yi bashi ka bi sari na gwamnati ya fadi ka samu lafiya ka kai kai mahallin ka
sarki shin aikin nan kan ka shiga akwai bukatan ka yi rajista
ana rajista sannan a fara aiki
bayan kun rajista lokaci-lokaci akwai kuɗin da kuke biyan hukuma ne
eto ka san koyi ko ina kana aiki mutum na biya tax ana biya tax registration ma kowane shekara an sake kuma ANA kullum kowane wata ana biya musu nan ga kowane wata ma'amuna biya musu siyasa gaskiya yanzu dai cikin kasuwan ga bamu da masana ba mu da kowa wurin gwamnati wurin tangasai wurin menene ba wani matsala ina zama lafiya lafiya
yanzu me za ka ce yanayin kasuwan ku yaya yanayin kasuwan yake yana ci gaba ko dai me za ka ce
dai kasuwan dai yana ci gaba
na'am
yana ci gaba don da kuna cikin kasuwa ba wani fada ba wani menene menene shikenan wannan da ka da bin da Allah ka da ka samu ka samu
amma
ba fada
to Allah jibrin kazo na tambaye ka ire-iren itace da kuke da shi na kamar wawa board ko wani daya kamar lawa ke sai da
shi okay yanzu haka wawa board yana da fine market ne haka open market akwai yin buy and sell ya je sai kasuwa ya kawo isa ya sai maka shi 66 ko 67 2 by 4 wawa ana sai da 35 34 da kuma yanzu haka ana fadi kamar ya koma 60
in gwamnati ta zo tana son ta taimaka muku wannan abu ne za ku ce shine taimakon da kuke so gwamnati ta yi muku
to mu taimako da mu kai ma gwamnati mu na kaga na farko wa sarki ya magana kamar babu fitina amma mu ga yara ban san babanni mu ba mu ga yara mu abin da ke dame mu kadan shine kamar kananan branches din nan da aka bude shine yake tuno tu a kuri kadan in mai shi yazo kana bashi kasuwa sai na ga kamar kaga nan dai muna ce tace cikin juna ne amma wani suri ana gamawa ne zan ga mun kai yazo haka ni na samu kaya ina son jin cire in je ba wani a ce wani ke waje ya za su yasa muna neman taimakon gwamnati mu in muna kawo kaya ai muna sarin da bai damuwa in kuma ma kai kuskure ma ne an kama kama a ce to an yanka maka penalty kai ya kabe kar karbi kai ko takila misali ana assiste wakila ka jarabace ne mu duba mu yake murka mu samu ke farkon aikin na kabe ka ta gan bai bai azanci ne bai ya kawo
kariya
ka gaba amma kai kai kuskure ne a ce to an yanka ka kabi haka baka kayan
menene maganan ka na karshe da za ka yi dangane da aikin
okay magana na dai farko dai addu'a ne zai mu iya yin da kakannin mu da suka hasa wannan kasuwa Allah ya ji kamar gayansu Allah ya sa sun huta in suna cikin hukuncin Allah ne Allah kai mu sauki in suna cikin rahama ne kuma Allah ka kara musu afuwal
so mu da wuya Alhaji menene fatanka game da wannan aiki naku nan gaba
fatana shi ne inda muke yanzu gaskiya Allah inda muke zama yanzu ba wani fada tsakanin mu fatana shi ne Allah ya sa a ci gaba
da haka muka iso karshen shirin na wannan makon Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kasuwa akai miki dole kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
sunana Pastor Hassan Dankare ne mataimakin shugaba da haɗin gwiwa na dukkan ikkilisiyoyi na nijar baki daya ina so cikin wannan lokaci na ibada wanda musulmi ke azumi na Ramadana wanda Krista ke shirin cikin lokacin da aka gicciye Yesu Almasihu da tashin sa da nasara bisa ga mutuwa in jawo hankalinmu akan irin abubuwa waɗanda ke faruwa kewaye da mu hankali na jama'a ba shi a kwance saboda wasu rere inda muke zaune sai ka ce har yanzu ana zaman daddar wasu suna tasan ma wasu ko su kashe su ko su kama su har ya kai ga lokacin da wasu ba sa iya kwana cikin gidajensu saboda tsoro da fargaba cikin yanayi irin wannan ba abin da yake da saura gare mu a matsayinmu na shugabanni na addini ko na ƙasa ko na jama'a face mu juya ga Ubangiji gani abin da yake faɗa mana ko da mun ce a matsayinmu na shugabanni wannan zamani ya kawo amma a matsayin mu na shugabanni da kai nauyi da Allah ya riga ya faɗa mana ya azabu sakamu wannan ya taba faruwa lokacin sarki na farko na Isra'ila ya ga abubuwa sun rikice a ƙasar sarki Saul maimakon ya saurari Ubangiji ya saurari muryar jama'a ya aikata abubuwan da ya aikata waɗanda ba daidai suke ba da manufa ta Ubangiji annabi Sama'ila ya zo gare shi yace kai abubuwa ta fitar hankali kai son ranka son mutane yace saboda haka Ubangiji ya kawar da iko da mulki wanda ya baka Sama'ila ta daya sura 13 daga aya 8 zuwa 14 daidai wannan lokaci da muke azumi da addu'a muna kira ga shugabanni mu jawo hankali cewa Ubangiji yana aunawa ko da yaushe lokacin da muka yi sakaci muka bari rayukan bayin Allah na salwanta muka bari rashin adalci na yi gaba muka bari kiyayya tsakanin jama'a tana karuwa to lokaci yana zuwa inda Ubangiji zai dauke hukunci a kansa muna addu'a Ubangiji ya bude idanun hankalinmu hankalin magabata domin su fahimci nauyin da Allah ya asa mana
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi Ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya an ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafawa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko dake kare yaduwar cutuka a tsakanin tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Na sauraron barka da wannan lokaci.
To likita masu sauraron mu za su so ma su ji ƙarin bayani akan wato rigakafi.
Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya akan ƙwayoyin cututtuka, yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan ƙwayoyin cututtuka sai jikin ya riko jikin ka yaƙi wannan cuta. Kuma ana yin shi ta hanya da dama. Akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita ƙwayar cutar ce abinda ke kawo cutar, sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum. Sai kasance kenan, ba za ta yi mutum illa ba, amma jikin mutum zai gane ta nan gaba. Kuma idan ya haɗu da irin wannan ƙwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo, sai da rufar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wanda kuma wani ɓangare ne na ƙwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata. Sannan kuma akwai ɓangaren wanda shi kuma da a ɗakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da rotin ƙwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam, sai jikin ɗan adam ya ɗauki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan ƙwayar cuta. Sai kuma na baya-bayan nan da aka yi na kimiyya a wato ta irin kamar misali allurar corona da ake cewa yadda ake ta hanyar wato genetic studies da ake a turanci.
Na'am, to likita menene ma muhimmancin yin rigakafi?
Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to muhimmancin shi kenan ya kasance idan ƙwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin ɗan adam ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin ɗan adam ɗin zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci, ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata, ko kuma ya rage mata tasiri matuƙa a jikin ɗan adam ɗin.
Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su?
To cututtukan suna da yawa. Zan ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashenmu kamar a Najeriya misali ake yi. Inda akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro, bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka, da kuma na shan inna, da kuma na ƙwayar hepatitis wato wanda ke kawo ciwon hanta. Wannan su ne abinda ake fara bayarwa bayan haihuwa. Sannan bayan kamar sati hudu da abinda ya kama haka, akwai wasu ƙwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rotavirus, akwai irin su sarki haƙora, su shan inna ɗin, su tarin shiƙa wato whooping cough. To da dai abubuwa da dama irin su yellow fever, sai kwanan nan kuma ga shi ana maganar malaria da sauransu. Akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana, wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon agana aƙalla ya haura shekara 50, saboda ba a samun ta yanzu, an yaƙe ta kuma yaƙin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafin.
Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya?
Wato abin mai muhimmanci saboda wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu, da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya. Kamar Najeriya na ba da misali, ba za a manta cewar ta hanyar rigakafi Allah ya taimaka an kau da cutar agana ba, wato smallpox kenan da turanci. Sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda, wanda wasu wani bangaren na Najeriya misali ake kiranta sharatuwa da sauransu, bakon dauro da sunayen ta, wanda ya san ta yadda da ciwon nan yake kamar shekara 20 zuwa 30 baya, cuta ce mai tsananin gaske, amma yanzu an samu saukinta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta da an samu irin waccan matsalanciyar cutar. Saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hangen za su iya bayarwa a nan gaba. Zai kasance kenan an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karɓuwa, sannan kuma mahukunta ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama.
To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka, me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo?
To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya, ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam, rayuwar shi, cuta ce da za ta iya cika, cuta ce da za ta iya lalata wata ƙoda ko wani ɓangare,
wato barazanarta ga ɗan adam ke,
barazanarta ga ɗan adam,
sannan
kuma yawan ta ga al'umma, sannan kuma ta yaya ake yaɗa ta. Saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta ƙwayoyin cuta ba ne, misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali. Amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma, kin ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafi don a hana yaduwar su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu akan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya.
Na'am, to likita, idan muka dawo nan gida ma Najeriya, za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi, wani kira za ka yi wa jama'a game da haka?
Akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar allurar rigakafin nan. Idan har Allah ya sa har karkace misali mun gudanar da allurar rigakafin kuma kana hira da mutane, za ka ga maganganu ne da yawa. Amma abin mafi tasiri shi ne rashin yadda. Akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta. Ba zan manta ba lokacin da muna yara, ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga gari ya ce sarki ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku, duk mai ɗa ya kawo shi za a yi allurar rigakafi. A wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi, za ka ga iyaye duk suna kai ‘ya’yansu ana yi musu. Saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmamawa tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki. Wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda. Har waɗanda ake mulka suna ganin cewa masu mulkinsu za su iya sai da su, za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su.
Ta masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, muke mana fatan mu kasance lafiya. A tuna cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na tuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.